Assalamu alaikum. Akasari abinda mutane suka fi sani game da Chibok dake jihar Borno shine batun nan na sace daruruwan dalibai mata da yan Boko Haram suka yi a cikin watan Aprilun shekarar 2014. To amma tun kafin nan akwai batu na wani mutum mai suna Ayuba Alamsin wanda aka birkita masa rayuwa aka jefa shi cikin wani mummuna hali da ya sanya lalacewar gabobin jikinsa da idanunsa da kunnuwansa duk a hannun likitocin da aka ce kwararru ne waɗanda suka yi ta bashi magungunan da ba su kamata ba duk da cewar gwaje-gwaje sun nuna baya dauke da cutar da suka ce yana da ita. Shi dai Mr. Ayuba Alamsin ya fara shiga wannan tasku a cikin wata Agusta na shekarar 2005 a lokacin da ya je shi asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri yana kokar ciwon baya. Wani kwararren likita a wannan asibiti mai suna Dr. T.M. Dabkana wanda likitan kashi ne sai ya ce ma Mr. Alamsin ai yana fama ne da cutar fukar kashin baya. An sanya shi yayi gwaje-gwaje masu yawa kuma duk babu wanda ya nuna yana da wannan cuta da ake kira port disease a turanci. Duk da haka likitan ya sanya shi shan wasu magunguna masu dan karan karfi na kashe kwayoyin cutar tarin fuka. Daga nan abubuwa suka fara tabarbarewa aka ci gaba da tafka kuskure wajen kula da shi har ta zo ga a yanzu baya iya gani sosai, baya iya tafiya da kansa kuma dole sai an yi masa aikin tiyatar baya wanda zai ci kuɗi fiye da naira miliyan 17 a gadon bayansa kafin ya iya miƙewa. Ayuba Alamsin ya koka ma hukumomin asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri waɗanda duk da cewar sun gane cewar su ne suka yi wannan kuskure da ya jefa cikin wannan halin sun ki ɗaukar nauyin gyara wannan lamari. Haka kuma Ayuba Alamsin ya kai kukansa ga hukumomi masu yawan gaske a Najeriya kama daga ƙaramar hukumar Chibok zuwa ga gwamnatin jihar Borno har zuwa hukumomi da dama na gwamnatin tarayyar Najeriya. To amma shiru kamar an shuka dusa. Har yanzu Ayuba na ci gaba da fuskantar tsananin zafi da ciwon baya, gashi baya iya gani, baya iya tafiya, kuma baya da kuɗin da zai iya biyan wannan aiki da yake matuƙar bukata. Bari mu faro wannan batu da jin ta bakin shi Ayuba Alamsin game da yadda abin ya faru tun daga farkon fari.
Sunana Ayuba Alamsin, daga Karmakon Chibok, Borno State. Zahiri abin da ya faru shekara 2000 na samu hatsari. To can 2005 sai ciwo ya zai tashi ciwon baya, sannan sai aka garzaya da ni zuwa asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri. Aka kai ni wurin wani likita wanda shi aikinsa fida ne, sai ya kai ni wurin likitocin kashi ana ce mai Dr. Dabkana. To a can da aka kai ni an kai file na gabansa, da ya kira lokacin shiga na yi ina shiga sai ya ce this is a typical port disease a turanci. Wato a hausa suka ce kaman tarin fuka ne na kashin baya. To a lokacin dai sai na dan samu zuciya na sinke na ce me wani irin cuta ne wanda tun ba a yi gwaji ba likita ya sani. Sai na haƙuri na zauna dai. To muka dan tattauna da shi ya ta tambaya ina tare ne, na ci babu, ina zufa da dare babu. So can dai aka ce to bari za mu rike ka, sai aka rike ni, sai suka recommending wayansu gwaje-gwaje. Wayan lokacin na gangado aka yi wayan gwaje-gwaje, ina tuna akwai an yi TB serologist wanda ya nuna ba komi negative, an yi montus wanda kuma ya nuna ba komi 0 mm, an yi nasu wani cutuka haka nan, duka dai ba abin da ka sami da shi.
Duk gwaje-gwajen da aka yi ba a samu cutan da shi yake zaton shi ne a jikinka ba ko?
Babu wani gwaji wanda ya nuna. To amma kuma aka sani akan maganin tarin fuka ne. To ina ta sha bayan kaman kwanaki haka aka sallame ni, na je gida ina ta sha, ina ta sha. Can daga baya na fara jin jikina dai in na sha magani san ji kaman allurai ne suna soke ni a jiki. Ana nan ina kai sai na ga irin kai-kai ko rashis dai haka nan suka fi son a jiki, kuraji dai haka. Can sai na gaji zuwa asibiti. Na ji an samu shi wannan likita Dr. Dabkana ya ce ga abin da yake faruwa fa. sai ya rubuta wayan maguna guda biyu, ina tuna ana ce prednisolone ko da calamin lotion. Naji ina aiki da su bayan sati biyu, ina shafawa da sha, na dawo ciwon nan yana cin gaba, kai kai yana cin gaba. To lokacin na dawo sai baya kan kujara, aka ce na hutu. Na tambaye ofishin sa, aka sai na ji na samu ofishin script sun nuna mini. Na shiga, da na shiga kuma yana kan aiki kan koni computer dai, abokin yana zama. Sai ina magana shi na kan aiki, sai na cire riga na ma. Da abokin sa ya kalla jiki na ya ce kai, this thing is serious, in ji abokin. Sai ya daga jiki ya kalle ni, it's like I know the face. Sai sai ne mai bayani fa, nace ji wannan abun yana bata mun jiki fa, ina shan wahala. Sai to in barin shan magungunan na wata daya, yanzu yana cikin hutu, ba abin da zai iya yi. Shikenan sai na koma gida. Na koyan wata daya na taho, na same shi. Da na same shi a clinic ranar Alhamis, sai lokacin shiga na yayi. Da na shiga sai na zauna, ya ɗauka file na yana bubbuɗewa. Sai na tambaye shi, amma likita azalin ni kam me yake damuna? Sai ce ba a gaya maka ba? Na ce ai kai ce likita na, kamata ka yi bayani. Ya ce ai kana fama da tarin fuka, domin gwaje-gwajen ka ya nuna wani abu kusa da haka. Ya ce to,
amma a lokacin nan kai baka tari, baka jin wani abu?
Tari fa, tari dai ba wanda baya tari a duniya. In lokacin hazo haka nan ana dan samu tari, wanda kuma ban taɓa yi ba. Shikenan, ya ce wani abu da yana damun ka shi ne tarin fuka, amma bari zan tura ka ga wayansu kwararru. Kuma sai referring nawa zuwa wani unit, ana ce ko respiratory unit ne, wanda su ne masu kula da tarin fuka azali. To yawa, to da na je, rashin kuskure da suka yi shi ne ba su kai folder na wurin shi consultant na wannan unit ba. Sai kuma wani karamin likita ana jimla Dr. Abdul shi ne ya duba ni ranin. Da ya duba yanayin, ya duba gwaje-gwaje na, sai ya wa ya ce maka kana fama da tarin fuka. Sai ya ce abinda likitan Dr. Dubkan ya faɗa, ya ce to amma ga shi gwaje-gwajen ka nuna duka baka da wannan damuwa. Sai to abinda ya faɗa kenan. Sai ya ce to ba yanda za mu yi, tunda shi baban likita ne, ni ma zan bi umarnin sa, tunda ya yi recommending cewa a baka maganin da zai dace da kai. Shikenan, ya rubuta maganin da ana bayarwa a asibiti kyauta, yanzu aka sace na wayansu guda hudu haka. Na je wurin karɓar magani. Akwai wata Safiya, ita ce nurse in charge na bayar da magani. Ta ce sai na kawo X-ray na. Na je na nemi X-ray na dawo, ta duba ba wani alaman tarin fuka. Akwai wani taron da suka yi na sati ɗaya, to daga mulai a sati ne ta gama taron nan. An yi musu horaswa game da sanin alamun tarin fuka. Ta duba gwaje-gwaje na, ta ce gaskiya ita kan bata ga abin da zai iya ya sa ta ba ni magani ba. Na kara koma wurin wannan karamin likita, na ce to ga abin da ta faru fa. Sai barakin sa muka dawo wurin wannan ita nurse din Safiya. Yayi bayani, ya ce to shi ma fa abin da dukkan ya faɗa ne. Sai ita ta ce to ni zan ba da magani, amma duk abin da ya faru ba hannu na baya cike, in ji wannan yariya. To ina fama da ciwo, me zan ce? Me ba abin da zan yi? Aka ba ni magani, ina sha. Dama bayan wata biyu za a canja sauran magunguna. Bayan wata biyu in ina kirgawa na je a canja. Sai wanda yana bayarwa ita ta bar wurin wani daban, yana ce mai goni. Ya ce to sai abin da likitan ka ya faɗa kafin na za mu canja. Na kara koma, dan likitan ban same shi ba, karamin ya samu. Ya ce ka ci gaba, lokacin canji ya yi za a neme ka. Ana ta bani ina sha. Daga can akan sha maganin, sai na ji kafana dai sun fara kamar naɗuwa haka, kafafuwana kamar yadda an naɗa ɗorin kaji, tafiyan kaji yake a ɗore, haka nake yi. Ina gani kuma duniya dai yana ɗan, ina takawa kamar dolof ne, ina takawa kowane lokaci. Na fara jin kara a cikin kunnuwana, idona dai suna rawa haka nan, duk gajijen jikina dai ya zama damuwa, kamar alurai ne, dubbanin alurai suna shokina. Na ce me kuma wannan? Na garzaya asibiti nan. Na ji ne korafi.
Ayuba Alamsin kenan, a mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC.